الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata 8 ga watan Rabi'un al-akhir hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 447 wanda yayi daidai ga 30 ga watan 9/2025 dan ci gaba da darasi na Riyadus Salihin na al-Imam an-Nawawi rahimahullah. lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 10. A yau za mu ci gaba a kan hadisi na 11 wanda al-Imam an-Nawawi ya bude shi da cewa wa an abi ishaq akwai tarqim na 6 amma ni rakam din da ke gare ni na 11 ne dan ko da muka fara na farkon ya samu shi na 6 ne ko na nawa wa an abi ishaq سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري دقى أبو إسحاق شيني سعد بن أبي وقاص Abu Ishaq wannan alkunya shi ne, sunan shi Sa'd ibn Abi Waqqas. Sai al-Imam an-Nawawi ya rinka ambata danganan shi. Kuna ga a ƙarshe dai yana haɗuwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Su Abdumanaf dukkan su kakanni ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Sai al-Imam an-Nawawi ya ce huwa ahadul asharati al-mashhudi lahum bil janna, ɗaya ne daga cikin mutane guda 10 wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa shaida da aljanna tun a nan duniya. Sa'd ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikinsu ne. Akwai al-khulafa al-arba'a, Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali. Sannan akwai Talha wa Zubair. Sannan akwai Abu Ubaida. Akwai Abdurrahman ibn Auf. Akwai Sa'd ibn Abi Waqqas. Sannan akwai Abdullah ibn Zaid, Sa'id ibn Zaid. Wannan su ne al-ashara al-mashhud lahum bil janna. Wannan shine ya yaɗu a harshe na malamai, amma waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masu albishir da aljanna mutane ne wanda suna da ɗumbin yawa. Wasu malaman su ambata mutum 30 ciki, wasu su ba da labari. Yanzu dai mun san Ukasha, mun san misali wanda ake cewa sabaqaka biha Ukasha, ya zamo misali wannan. Da kenan kaga kuma ba a zana Ukasha a cikin wannan ba. Ina mace wadda ke suma, wadda ta zo ta ce Annabi ya mata addu'a, ya ce in kina so ina iya in maki addu'a, in kina so kina iya ki yi haƙuri walakil janna. Ita ma wannan matar ta ce za ta yi haƙuri, amma tana son annabi ya mata addu'a ta sitirar ta rinka jayewa lokacin da ta yi farfadiya. Ta ga waɗannan dukkan su mutane ne wanda aka masu albishir da aljanna. To wannan rubbama wanda aka ambata a cikin hadisi guda shi suke nufi da cewa al-ashara al-mubashsharuna bil janna, amman ba su kadai bane. Sa'd ibn Abi Waqqas ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban annabi wanda suke suna da daraja. Aka ce farkon wanda ya fara harbi wajen yaƙi na musulunci kishiyar kafirai shi ne Sa'd ibn Abi Waqqas. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya taɓa haɗa ma uwa da uba wajen fansa in ba Sa'd ibn Abi Waqqas ba. Annabi ya ce irmi fidaka abi wa ummi, jefa mahaifina da mahaifiyata su zamo fansarka. Sa'd ibn Abi Waqqas annabi ya mai addu'a ya ce Allah ka karɓa addu'ar shi, sai ya zamo mustajabar da'wa, kakka yarda ya yi maka addu'a. Ahlul Iraqi sun taɓa kawo Sa'd ibn Abi Waqqas ƙara wajen Umar radiyallahu anhu, suka faɗi abin da za su faɗa. Mutanen Iraq lalatattun mutane ne a wannan lokacin. Duk shugaba wanda za a kawo masu su wulakanta wani, su zagi wani, su ci mutuncin wani, ɗaya daga cikin wanda suka nemi su ma wannan wulakancin Sa'd ibn Abi Waqqas, suka ce ko sallah bai iya ba. Suka ce in ya tura yaƙi kuma bai zuwa, in ya zo raba wani abu bai raba su da gaskiya. Umar radiyallahu anhu yana da tsanani ga wanda wake wakiltawa shugabanni ga mutane. Ya kira Sa'ad ya tambaye shi ga abin da mutanenka suka ce. Duk ya ƙaryata abin da suka faɗa. Sai wani mutum ya miƙe ya ce tunda dai an tambaye shi, aka rinka bi masallatai ana tambayawa, dukkansu suna faɗan alkhairi ga Sa'd ibn Abi Waqqas. Sai wannan halakakken mutum ya tashi ya yi ƙaryayyakin da ya yi. A lokacin ne Sa'd ibn Abi Waqqas ya yi mashi mummunan addu’a, ya ce Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwarshi, kuma ya tsananta talaucin shi, kuma Allah ya tunkuɗa shi ga fitina. Ga talauci, ga tsawon rayuwa, ga ya faɗa cikin fitina. Aka ce sai da ya wuce shekara ɗari, in aka kalli hajjirar shi ta yi furfura, amma zai ga yarinya ƙarama ya rinka yi mata abin nan da ido, ishara da ido. Akwai mugun abin da ya kai wannan tsoho irin wannan ya zama da yana haka. To addu'a ce ta Sa'd ibn Abi Waqqas, mutum ne wanda ba yau ya shigo musuluncin nan ba, yana da tarih wajen shigowar shi musulunci, wanda mahaifiyar shi sai da ya zamo ta ce in ka yarda ka musulunta ba ni ba. Amma tare da haka ya ce mahaifiya ta yi haƙuri, da a ce kina da rayuka kaza su rinka fita ɗaya bayan ɗaya, ba zan iya barin wannan musulunci ba. Sa'd ibn Abi Waqqas shine ya rawaito wannan hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'uduni ama hajjatan wa hajjatil wada annabi ya zo ya gaida ni da jiki ama hajjatil wada shekarar da aka yi hajji ta bankwana min waja'in ishtadda bi ya zo ya gaida ni saboda rishin lafiya da ta yi mani tsanani fa kultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inni qad balagha biya min alwaja'i ma tara ya ma'aikin Allah tsananin rishin lafiya ya kai mani irin matsayin da kake gani wa ana dhumalin wa la yarithuni illa ibnatun li ni kuma ina da kuɗi kuma ba wanda zai gade ni sai diyata guda afa atasaddaq bi thuluthai mali zan iya in yi sadaka da biyun ukun dukiyata qala la sai annabi ya ce ko kusa qultu fashatar sai ce ina iya in ba da rabin dukiyata ya rasulullah fa qala la annabi ya ce shi ma a'a wa qultu fasuluth sai sa'ad ibn abi waqqas ya ce to dayan ukku fa ya rasulullah qala ath-thuluth wath-thuluthu kathir aw kabir yace dayan ukkun ma yana da yawa innaka in tabara warathataka aghniya khairun min an tabarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas kabar magadanka suna wadace shi yafi alkhairi gare ka kabar su suna tara ma mutane hannu wa innaka tabbas kai lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha ba wani abin da zaka ciyar da shi wanda kake nufin Allah da shi illa ujirta alaiha sai an baka lada akan wannan sadaka da zaka yi hatta ma taj'alu fi thimratik ha abinda za ka sawa a cikin bakin matarka qala fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah ukhallafu ba'da ashabi yanzu za a bar ni sahabbai abokan yin hijira ta su koma madina ni a bar ni a nan makka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innaka lan tukhallafa kai ba za a barka ba a makka fa ta'mala amalan tabtadi bihi wajha Allah kai wani aiki wanda kake nufin Allah da shi illazdatta bihi darajatan wa rifa'a sai ka ƙara daraja da ɗaukaka a wajen Allah wala'allaka yana yiwuwa kai an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun yana yiwuwa a barka a nan makka ko kuma a barka ba tare da kayi saurin rasuwa ba har ya zamo wasu mutanen su amfana da kai wasu mutanen su cutu da kai sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace allahumma amdi li ashabi hijratuhum Allah ka zartar masahabbaina da hijrarsu wa la taruddahum ala aqabihim Allah kakka maida su baya la kinil ba'isu sai dai bawan Allah abin tausayi Sa'd ibn Khalwa Sa'd ibn Khawla wannan sahabi wanda ake ce Sa'd ibn Khawla yarfi lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana mai juyayi amma ta bi Makka dan ya rasu a Makka wannan hadisi yana nuna mamu yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke bibiyan sahabban shi duk lokacin da zai ji wani daga cikin sahabban shi ya samu wata damuwa in damuwa ce annabi yana zuwa ya taya shi wannan damuwa in kuma abu ne wanda yake na farin ciki annabi yana taya sahabban shi farin ciki annabi mutum ne wanda yake ijtima'i a koda yaushe yana bibiyar sahabban shi kuma yana masu mu'amala ta kyautatawa ya tashi tashi na daban ya je ma wannan babban sahabi shine yake bada labarin yanda aka yi yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'uduni iyadatul marid dai ne daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi in yayi rishin lafiya haƙƙin shi ne kaje ka mai sannu da jiki haka annabi ya je gaida shi Sa'ad zuwan nan da ya gaida shi ya zamo ama hajjatul wadaa shekarar da aka yi hajji ta ban kwana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yayi wannan hajji yayi khutba wanda yace la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha yana yiwuwa bayan wannan shekaran bazan ƙara haduwa da ku ba haddai sahabbai suka gane cewa kamar annabi yana masu ban kwana ne dan haka aka sa mata wannan suna na hajjatul wada wanda ita ce ƙarshen hajji wanda annabi bai ƙara yin wata hajji ba wadda ba ita ba min waja'in ishtadda bi daga wata rishin lafiya alwaja shine rishin lafiya wadda take da raɗaɗi kana jin ciwonta wani ciwo wanda ya tsananta gare ni fa kuntu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah inni qad balagha bi min alwaja'i ma tara ciwo ya kai mana matukan yanda kake gani malamai suka ce marar lafiya ya faɗi abin da ke damuwar shi in ba raki cikin wannan damuwa in ba rishin imani da kadara ta Allah a cikin wannan damuwa abu ne wanda yake ya halitta saboda ga Sa'ad radiyallahu anhu ya faɗa ma annabi abin da ke damun shi yace wa ana dhu malin ni mai kuɗi ne mutum bai ce ma kanshi ana dhu malin a wancan lokacin sai in kuɗin da yawa ne in abin da zaka ci abinci ne kawai to mutum bai ce ma kanshi ana dhu malin kenan yana da wadata kun ji gaba ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani yace ana dhu malin wannan yana nuna neman kuɗi abu ne wanda ake so ba wai kawai ya halitta ba abu ne wanda ake so mutum ya yi saboda ya kare mutuncin shi ya kare mutuncin iyalan shi kuma ya nemi aljanna da wannan duki dan masu kuɗi sun fi samun dama ta yin aiki na aljanna haka ne sahabban annabi suka ce lokacin da suka ce zahaba ahlud duthuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da lada annabi ya ce me aka yi yace yusalluna kama nusalli, suna salla irin yadda muke yi, wa yasumuna kama nasum, kuma su rinka azumi irin yadda muke yi, wa yatasaddaquna bi huduli amwalihim, sannan su dauki abinda ya musu kingi na dukiya su yi sadaka da su, mu kuma ba mu da. Kenan mun daidaitu wajen aiki na alkhairi, su kuma sun kara da dukiyar da ke tare da su. Annabi yace bazan faɗa muku wani abu ba wanda in kuka shiga gaban mutum ba zai tardo ku ba, in kuma ya shiga gaban ku yayi wasa za ku zo ku tarda shi ku wuce. Suka ce bala ya Rasulullah, sai ce bayan kowace sallah ku rinka yin tasbihi 33 da tahmidi 33 da takbiri 33. Kabar shayin naka gida ku 33. Wannan annabi yace su rinka yi, wannan zai iya maye masu tawaya da ke gare su ta wajen bangaren rishin kuɗi. Sai mawadatan nan suka ji wannan labari, suka je suka aikata irin abin da suke yi, suka ƙara dawowa wajen annabi yace to wannan fadla ce ta Allah wanda yake ba wanda ya so. To don haka wannan ya nuna mutum yana iya ya nemi kuɗi, in dai bai zamo dole ba ma, to an so so kuma wanda yake zai iya kaiwa wajen dole. Saboda in ya zama da rishin neman nan, zai sa ka cikin kaskanci, zai sa ka je kana bara, to zamanka din nan laifi ne. In zamanka rishin nemanka da kuɗi ya zamo laifi, neman kuɗin zai zamo me kenan? Kenan neman kuɗi yana da maratib shi ba. In ya zama da za ka iya faɗawa cikin laifi, laifi na rishin tashi da abin da ya zama wajibi gare ka, laifi na zuwa kana tara ma mutane hannu, to zamanka da rishin nemanka kana faɗawa cikin laifi cikin shi. Ya ce ni ina da kuɗi, wala yarithuni illa ibnatun li, ba wanda ke gado na sai ɗata guda. Malamai suka ce nan kamun ya samu ‘ya’ya ne, don an ce daga baya ya samu ‘ya’ya. Kenan wannan yarinya ce wanda in aka barta ma za a bata rabin dukiya ne a wannan lokaci. Kenan ina iya in yi sadaka da wannan dukiya tawa? A fa atasaddaqu bi thuluthai mali, zan iya sadaka da biyun ukun dukiya ta? Anan malamai suka ce ana nufin sadaka ne ko ko ana nufin wasiyya? Malamai suka ce dukka ɗaya ne. Kwasar dukiya a bada da yin wasiyya a yi da ita, wasu suka ce hukuncinsu dukka ɗaya ne. Ka azarta thuluthi, wasu malamai suka ce a'a, wajen sadaka ana iya zartar thuluthi na dukiya, saboda wannan wanda ya bada gonar shi Abu Dahda da ya ɗauki gona wanda ya bada wanda take ɗauki da ‘ya’yan dabino 600, ba lalle ne ya zamo abin da ya ɗauka ya ba da ɗin nan ba, ya aje wanda ya fi shi a gida. Rubbama shi ne an fas amwali. Abu Talha shi ma ana faɗa mashi haka. To kenan suka ce sadaka mutum zai iya yin sadaka da abin da yake so. Amma wasiyya ba a wuce thuluthi da ita. Yace zan ba iya bada biyun dukiyata? Annabi yace a'a. Yace fashafar, shin zan iya bada rabin dukiyata? ay fashataru yana iya zama mubtada atasaddaqu bihi ya zama khabar mubtada yana iya zama mansub ay a'uti shatara zan iya bada rabi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah fa qala la annabi yace rabin ma kaka bada فقلت فالثلث زن إيه بادا ليان أكون دوتيا يزمو الثلث وكما فالثلث أتصدق به ولا حرج زن إيه صدقا ليان أكون دوتيا بالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلث ليان أكو النبي يتي والثلث كثير أو ترواية كبير لين أكون دوتيا أبني وانديك من يوى سي النبي يفتى مشي مينين يسا يتي كي يخاش ما في يوى دوتيا شي بعد صدقة يتي إنك تبس كي انتظر ورثتك أغنياء أنا يفعل انتظر ورثتك أغنياء كبر مقادنك سنا وداتي خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس شيء في دماء الخير ده كبر ستلكا وسنا تلا ممتاني هنو kabar iyalanka suna wadace magadanka annabi yace magada wani lokaci suna zamowa uwaye ne wani lokaci suna zamowa matan da kake aure da su ne wani lokaci suna zamowa ƴaƴa ne wani lokaci suna zamowa ƴan uwa ne kenan annabi bai ce ƴaƴanka kawai ba warathataka yace sai ya zama matanka sun shiga ciki ƴaƴanka sun shiga ciki wanda kake ba kula sun shiga ciki ya zama da ka tara musu abin da za su iya su ci su sha su tafiyar da rayuwarsu shi yafi zama alkhairi gare ka akan ka dauki dukiyar ka bada sadaka sannan ka bar su a talauce bayanka suna tara ma mutane hannu ka bar ma iyalanka dukiya yafi ka dauka kai sadaka da ita ka bar iyalanka a talauce suna tara ma mutane hannu wannan yana nuna maka yin tattalin abin da zai zo bayan mutuwa mutuwa abu ne wanda yake yana da tonan asiri wani gidan za ka yi mamakin yanda yake lokacin da mai shi yake kuma yanda ya koma bayan mai shi kenan mutum zai yi tanadi malahirar shi tun yana da rai sannan ya yi ma iyalan shi tanadi tun yana da rai kar ka yi tsammanin akwai wani mutum wanda zai tashi da sha'anin iyalanka ko ya kula maka da iyalanka yaranka ko matanka bayan ka bar duniya don haka duk mai hankali ya zama wajibi gare shi ya kula da wannan mata wanda ke tare da shi wanda mafiya yawan nauyi su ake bar masu da kuma ƴaƴa sun fara tasowa in kasuwa kake koya musu sa su cikin kasuwarka in baka sa su cikin kasuwarka ba saboda wani abu sa su ga hanyar da za su kama wani abin da za su yi wannan yaron in ya ginu ba ka shakkar barin duniya shi zai tashi in yana da tarbiyya da lamarin gidanka gaba ɗaya duk tasirinka a cikin al'umma in ka riga ka bar duniya to iyalanka sai wanda suke dole gare su kawai ko kannanka ko yayannanka kowa ta kanshi yake kowa ta iyalan shi yake to dan haka yin tanadi wannan yana daga cikin at-tawjihat an-nabawiyya ayi ma mata tanadi ayi ma yaran tanadi kuma a gina lahiran ka aikata abin da zai amfane ka a lahiran so da yawa daga cikin mutane suna iya yin haka kai abin da zai amfane ka a lahiran kuma kai abin da zaka taimaka ma iyalanka bayan ka abinda shi sa Abu Nabi Waqas yake tsoro din Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa innaka lan tunfiqa nafaqatan kai ba za ka ciyar da wani abinciyarwa ba wanda ka ciyar da shi tabtaghi wajha Allah kana nufin Allah da shi illa ujirta alaiha sai an baka lada akan wannan ciyarwar da kai ba wani abu wanda zaka dauka ka bada dan Allah ka bada shi sai Allah madaukakin sarki ya baka ladar shi dan haka waɗanda suke da wani abu ga hannunsu kuma kowa yana da wani abu ga hannun shi kanka ce wai mawadata ake wajaha wannan da su kaga dai credit da ake saye ya nuna maka kowa zai iya sadaka mutane yi ne ba su kowa yana sayen credit yana samu waye shi amma wasu sun bar sadaka sai masu katta-kattan motoci wannan mai katuwar mota ba kabari ɗaya za a saku ba aljanna shi yake ginawa kai ma gina aljannarka walau bi shiqqi tamratin koda da tsagen dabino ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dirhami guda ya tsere ma 100,000 dirham dan abin nan dake gare ka dan kadan ka bada Allah yana kallon shi irin kallo wanda yake ma mai wadata wanda ya bada mai yawa mutum ne yake da dirhami biyu dake guda sai ya bada sadaka Allah yana kallon kiman wannan dirhamin a wajen shi kamar yanda mai kuɗi da yawa zai ɗauki da yawan ya bada wani lokaci ma wannan zai iya rigan wannan kenan kai mai ɗan kuɗi cikin aljihunka kaɗan na ce kakka tsaya kana jiran wai sai masu kuɗi ne za su yi kana iya mutuwa yanzu ni ka tanadan ma lahiraka to kowa yana yin sadaka yi kokari ka yi Allah madaukakin sarki da yin nan ne zai iya buɗe maka kofa ta albarka a rayuwarka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace in mutum ya dauki sadaka ya bada ta dabino kadai Allah madaukakin sarki zai karbi wannan sadaka da hannun dama sannan Allah ya rinka rena mashi wannan sadaka din kamar yanda ɗayanku ke renan ɗan dabino ɗan fuluwahu kama yurabbi ahadukum fuluwahu kamar yanda ɗan ɗayanku ke renan dokin shi ɗan ƙarami har ya girma ya isa hawa haka za ka ba da sadaka koda da dabino ne Allah ya rinka yawaita maka ita a wajen shi kenan ɗan kaɗan ɗin nan bada ya rayuwa sanadiyya ne na buɗi na Allah ya ƙara maka saboda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba wata rana wadda za ta fitowa sai Allah ya sa mala'ika ya rinka kira ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah duk wanda ke ɗauka ya bada ba shi abin da zai maye wurin abin da ya bada sannan wa'ati mumsikan talafan, wanda kuma zai rike Allah ka watsar da lamarin shi, ka watsar da dukiyar shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dukiyar nan da Allah yake banci, wanda yake bantuwa da yake banta da ita, yace Allah yake bance su ne da ita muddum suna tashi da umarnin Allah na bada haƙƙin wannan dukiyar, Allah zai barta tare da su. In kuma suka ki yin hakan, sai Allah ya jaye wannan dukiyar ya maida ta hannun wasu. Wannan hadisi ne wanda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce ba ka ciyar da wani abu, tabtaghi bihi wajhallahi, kana nufin Allah da shi. Wajhallahi kana nufin fuska Allah. Allah yana da fuska wadda ya nuna cewa da zai yaye fuskar shi, da hasken fuskar shi zai kone har ƙarshen gani. Kinan fuska sifa ce wadda Allah ya sifanci da ita, ƙaƙa take ba wanda ya sani. To amma irin wannan wuri ya halitta a ce kana nufin Allah. Akwai wasu ababe wanda ko larabci ya halitta maka yin su, bai halitta kai amfani da su wajen Allah. Yanzu a ɓangaren larabci, a wajen ɓangaren larabci tare da mu'amala da ɗan adam, za ka iya cewa, kun ji abinda na ce ko? Wajen mu'amala ta larabci tare da mu'amala da ɗan adam, in aka ce walli waje haka, sai ka ce haza min itlaqul juz'i wa iradatul kull, wannan ana nufin wani yanki daga cikin jikin ɗan adam, ana nufin duka. Saboda da Allah ya ce fa walli wajhaka shatral masjidil haram, ka juyar da kanka ake nufi. Dan da za ka iya karkato kanka, ha, ni da ke kallon kunnan da zan shiga yi maku sallah sai in yi haka in kallina, ban fuskanci alƙibla ba, alhali fuskata ta fuskanci alƙibla. To da Allah ya ce fa walli wajhaka, yana nufin me? Ka fuskantar da kanka gaba ɗaya. Wannan a ɓangaren balaga, ina ƙara nanata muku, a ɓangaren balaga, wajen larabci, wajen mu'amala da ɗan adam, a riƙe wannan ɓangaren balaga, wajen larabci, wajen mu'amala da ɗan adam. To don haka a nan in ka ce azzat ake nufi da alwajh huna, ba laifi kai ba. In ka ce ana nufin zatin Allah, kuma ina son waɗanda suke da aqida salima su rinka fasara shi haka. Da ka fasara shi haka zatin Allah, ba wanda zai ce maka ba a faɗan alwajhu ana nufin zati. Kowa ya san haka a larabci. Tare da magabata suciwa suke fuska Allah kai tsaye. Wa yabqa wajhu rabbika, za ka ga Ibn Khuzaima a cikin kitabun tauhid nashi zai ce fuska Allah kai tsaye. Yace ai da yake fuskan ma ake nihi wajhu rabbika, wani lokaci sai aka sifanta shi da dhul jalali wal ikram, shi alwajhu din. Da rabbi din ake nufi da bil jalali wal ikram, da sai zamo wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Kinan fuskan ne aka sifanta da jalala. Ibn Khuzaima su suna tafiya akan dukkan akan haka. amma yanzu ka ga hatta malamai wanda suke na zamani yanzu da zaka karanta sharh aqidat alwasatiyya na ibn uthaymeen zaka ga shi ma yace in kace abinda ake nufi da alwajhu ana nufin zati na Allah baka fita daga hanya ta salafus salih ba amma tare da imani da cewa Allah yana da fuska din an gane wannan cewa zatin Allah shi zai iya taushe abinda wasu waɗanda suke za su iya jayayya da kai su ce maka to ka ce Allah yana da hannu ka ce Allah yana da ƙafa kamar yadda nassosi suka zo da su to in aka ce kullu shay'in halikun illa wajha da zaka fassara shi da fuska ta Allah kadai waɗannan sai su tambaye ka to ina abinda ka tabbatar mashi da shi na hannu ina abinda ka tabbatar mashi da shi na ƙafa ai an ce kullu shay'in halikun to kenan babu kaza babu kaza babu kaza haka za su tambaye ka to lokacin da za ka fassara wajhullahi da zati na Allah ba za su samu wannan dama ba an gane amma ina ƙara nanata muku cewa magabata suna tafiya akan wajhu ake itlafin shi to yanzu wannan ka'ida wadda kuka ji ta balaga ta itlaqul juz'i wa iradatul kull za ka iya tabbaka ta ga Allah madaukakin sarki matsalan in ka zo wajen wannan in kuna jayayya da wanda za ku yi jayayya da shi ka ce mashi wannan ai baka sani bane shi yana tambaya akan in ka ce me ake nufi in ka ce me ake nufi ka ce ana nufin Allah din kanshi yau to ka ce wajibu aka ce nan kai ka ce baka ta'wili to ka gigita ya sa ka ce mashi ai wannan in magana ake kan Allah fa ka ce ai wannan min itlaqil juz'i wa iradatil kull saboda ni ba mutane masu tsabtataccen aqida nafyan wa ithbatan kamar ahlus sunna su ahlus sunna ko hankalinka ya baka wani abu in baka da nassi sun hana ka faɗe shi yanzu Allah ya faɗi yana da hannu ya faɗi yana da ƙafa yana da ƙwabri yana da wannan dukkan ababe ne wanda suka dace da Allah maɗaukakin sarki ba rashin kunya ba ce yasa muka yarda imaninmu da duk abin da ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko hankalinmu bin ɗauka ba min yarda to yanzu da za ka ce min itlaqil juz'i wa iradatul kull kenan waɗannan ababen kamar ka maida su yanki yanki na Allah kamar yadda ni ɗan adam hannu yanki ne daga gare ni ƙafa yanki ne daga gare ni kai yanki ne daga gare ni to in ka yarda ka faɗa ma Allah haka kamar ka nuna Allah yanki yanki ne kai kuma baka ga Allah ba baka ga wanda ya ga Allah ba Allah bai baka labarin ƙaƙa yake ba bai ce ma kanshi yanki yanki ba to dan haka bai halitta ka ce nan min itlaqil juz'i wa iradatul kull wannan ka iya tsabbaka ta ga dan adam dan uwanka wajen bangaren balaga amma dangana shi ga Allah to zai sa ka lizimta ma Allah wani abu ka ambata ma Allah wani abu wanda shi bai faɗa maka haka yake ba annabin shi bai faɗa maka haka yake ba dan Allah akwai aqida wadda take naqiyya wadda take taka tsantsan wajen sha'anin Allah kamar aqida ta ahlus sunna wal jama'a to dan haka kun daidi wannan wajhu tabtagi biha wajha Allah kana nufin Allah da ita. Ana iya faɗar haka. Kana nufin fuskar Allah, ana iya faɗar haka. Illa ujirta alaiha, sai ka samu lada a kanta, ba wani asara da za ka yi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Mu ba mu tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Duk wanda ya aikata alkhairi ko da nauyin zarra ne zai ga wannan alkhairi. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Duk wanda ya aikata sharri ko da nauyin zarra ne zai gane shi. Sai annabi ya ce, hatta ma taj'alu fi simba'atik, haka yake wajenku koko da yaya ne, koko fada ce. To anan ni fi guda ɗaya yayi, an gane fi guda harafi ce, fi guda suna ce, kaga larabci ko? Fi guda harafi ce, min hurufil jarri, hurufil jarri akwai fiti ciki, haka hurufil jarri wahiya min ala hatta ada hasha khala min an ala ko min an ila, muzbundu rubban lamu kai wawun wata walkafu walba wala alla wa mata. In kana karanta a jirumiya sai ka ji yan hurufu din jar yan kaɗan ne, amma da ka ƙetara wajen albiya sai ka ji Ibn Malik ya ambata maka guda 20. Mai a jirumiya ya faɗi hatta, amma ai ka ji hatta matla'il fajr ya ce ko? Ta saboda wannan hatta min hurufil jar, to fi tana daga cikin hurufil jarri. Amma fi ta biyu wannan suna ne, majrurun bilya, saboda akwai wasu sunaye guda shida. Su kaga yanzu in nace ja'a zaidun, kaga zaidun din nan shi yazo, da aka sai muka yi mashi rafa'a. Ra'aitu zaidan, zaidu shi ne gani ya fada mawa, shi ne ake cewa maf'ulun bih. Kaga ai kana ganin zaidan ya koma daga zaidun ya koma zaidan, in ka samu shi harafin jarra sai zama majrur, marartu bi zaidin, kana ga yana canzawa i'rabin shi ko? To akwai wasu sunaye guda shida a larabci, canzawarsu ba wannan za ka gani ba, dhamma fatha kasra, ba su ke alamatul i'rabi ba, a'a haruffa ne ke alamatul i'rabi nasu. Su ne asma'u sitta ake ce musu, duk inda suka zo to ana masu rafa'a da waw, ana masu dhamma, ana masu nasba da alif, ana masu jarra da ya. To nan ai kaga fi ta shiga cikin shi sai ka ji zama majrur ne, ana masu dhamma da waw, fatha da alif, jarra da ya. Ɗaya daga cikin wannan suna akwai abun, akhun, hamun, hanun, zu da famu. Amma famu ɗin nan sai an jaye mashi mim ɗin nan, shi ne irin wannan. Ibn Malik yana cewa warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma asif min dhaka dhu in suhbatan abana wal famu haythu al mim minhu bana abun akhun hamun كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. wannan yana ga maka luga ne a cikin su, wannan sunaye guda shida, to wannan ɗaya ne daga ciki. Kenan fi sai kace harfi jarrin ne, wa fi ta biyu sai kace majrur wa alamatu jarrihi aliya, li'annahu min asma'i sitta, ana ce masu khamsa a wasu littattafai, hiya sitta. Ha abinda za ka sawa cikin bakin matarka, malamai suka ce wannan bai kasancewa sai wajen wasa tsakanin miji da mata, wannan bai kasancewa sai tare da sakin jiki, sai tare da walwala. Mutum wanda zai zamo da shi da iyalan shi sai fuska, ta kaka zai ɗauki abinci da ba hannun shi ya sa cikin bakinta. Annabi ya yi ishara da tausasa mu'amala ga mata wajen wannan. Wata rana yake ce wani sahabin wanda ya auri zawara ya ce, Allah bikran tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuhum, ina ma ka auri budurwa wadda za ka mata wasa ta maka wasa, ka sa ta dariya ta sa ka dariya. Wannan ke nuna rayuwa ta aure ba wai kawo mace cikin jahim bane. Me yasa da yawa ban bar munasaba ta wuce sai na ambata abinda nake ji? Ni ina da fas'alu ala dhikri na mata, wasu in ka ji ana gayi sai kai mamakin yaya aka yi zukatan maza suka kekashe irin haka, wanda ka ji Annabi ya ce ya ga mata su suka fi yawa a wuta ko? To ina ga anya ba matan Turawa da na Larabawa ba ne, amma dai ina tsammanin da sakayya za a yi mu gaskiya mazanmu wajen mu'amala da mata su za su fi yawa a wuta, saboda matanmu ɗan abu kaɗan ya yarda da su, ɗan abu kaɗan, ɗan kaɗan ɗin ma ba su samu. Su kuma wancan da ta yi fushi Balaraba ta ce maka fita, wallahi sai ka biya zaizaya ya haifa, sai ka yi mamaki, in bai fita ba fitina ce za ta faru. In aka kai ga saki ɗan wurin da ya samu ya ɗan yi kewaye, sai da ya kai shekara 45 ya iya tara kuɗin da zai samu shakka ya kai sadaki ya yi wannan auren. Da ya sake ta tana da ‘ya’ya guda uku, daman ba kunyar kai ƙaran miji ake ji ba, tsaf sai ta kai ka ƙara, sai a tsawo yaran nan guda uku sai a fara lissafa masu abincinsu, kuɗin hayar zamansu, kuɗin makarantarsu. In albashinka ko kuma abin da kake samu a wata jika 200 ne, sai su bugo maka jika 300. In baka bada ba ko jinkiri kai a wata sai ta koma. To sai ka zama tsakanin shawarwari, to yanzu ni maimakon kuɗin haya a sa mana su ciki, bari in bar mata gidan ta zanna da yaran nan, kuma sauran kuɗi ka rinka biyan su. Sai ya zama na kana zanne da yawa Larabawan nan ke ci mamu, dan Allah ne mu mamu mata a wajenku. Waɗannan ‘yan masu fararen nan ne da a ce sun iya larabci da duk yanzu sun shige mun tura su. Wallahi diyan da matanmu suka lalace ba ɗaya suke da su buƙatarsu. Wallahi. To don haka kyautatawa tana da kyau. Kuma matan nan wani lokaci in kana ganin suna kamuwa da ciwon zuciya, wani lokaci wallahi daga mijin ne. Yau ɗin nan aka zanna aka rinka gaya mani wasu abubuwa. Mace tana yi tana kuka. Dan Allah jama'a, wani irin kaushin zuciya ne mutum da ya tashi tsakanin shi da matar shi sai zage-zage, sai zagi, sai zan sake ki, sai zaki tafi gidanku. Haba dan Allah, ka zamo namijin mana da gaske. Kana iya saki, in saki za ka yi saki bil ma'ruf, in kuma riƙe ta za ka yi, dan Allah bari tuno mata, bari nuna mata cewa fakke take a wajenka. wai lokaci ya matsu haka dan haka ban cika son yin shiga wani abu ba cikin karatu wallahi jama'a wannan shine kyautatawa kana jin annabi yana cewa hatta ma taj'alahu fi timba'atik bai ce ma tunfiquhu ba ya zama da ka aje ta je ta dafa ta je ta ci a'a ma taj'alahu saboda ya nuna maka ana ebe musu kewa da ka rabo ta da gidansu tana da uwa tana da uba tana da dangi tana da abokai mata tana da abokan hira dukkan ka raba su da wannan ka kawo ta gidanka ka aje to dole ne ka zama mata duka ka zama mata matsayin uwa matsayin uba matsayin abokin fira matsayin abokin shawara to hakan yana zuwa ne daga tausasawa amma in muka dauki cewa mazakuta shine rishin yi mata dariya cije mata rishin sakan mata jiki di bayan da annabi ya rinka gudu da Aisha fa yana da shekara 50 ne a wannan lokaci yarinya karama zai yi gudu da ita saboda me sai ka ji ba ta kosawa amma wallahi diyan da kake ko me ka tara wallahi in kana mu'amala da matakka da kausasawa wallahi alladhi la ilaha illa huwa balle zamanin mu yayi na yanzu wallahi sai ta karkata da wani gashi yanzu ko ba ta zuwa aiki za ta iya magana da wani za ta saboda jaraban nan ta waya da aka hada Allah ya hada mu da ita in tana da tsoron Allah ba ta yi ba wallahi duk lokacin da ta ji wani ya ce miki ya ta zo wucewa ya zo gittawa ya ce madam da Allah ya hakuri sai ta ji zuciya ta yanzu cikin maza akwai mai suba mata hakuri sai ta je ta yi kwance bisa gado tana tunanin shi wallahi in ba ku sani ba ku sani wallahi abin da ke faruwa kenan mata da mu aslan ɗabi'unsu fa kun gane suna da wani irin hauka wanda wallahi sun gigitar da malaman kula da halayya ta dan adam wai ana zanna lafiya kenan fa namiji ne zai tara kuɗi ya sai mata mota amma mota na tsaya mata kan hanya wani ya zo cikin dauda sai ce ikaza ikaza tana yi buɗa mana kaza cak cak ta shiga cikin wannan halin ta ga ta tada ta tashi wai waye kamata a girmama ba miji wanda ya sai motar ba to wannan sai ya shiga burge ta baka sani ba ana arziki zaman arziki fa kenan wanda ya sai mata mota sai ta manta da ya sai mata wannan mota sai wanda dake cikin dauda wanda wani dan abu kadan ne na wani dan lokaci kadan kenan ba Allah ya dade yana ta yayyu a dashe ma yasa ta shiga ko shi ya shiga dan ya sai mata mota wannan ana zaman lafiya kenan fa to in ya zama da musguna mata zaka yi sai ta rinka jin kalimomi masu kyau daga wasu me yasa kaga wai sai su rinka jin cewa masu wa'azi mutanen kirki ne sun fi kowa zama la wani lokaci masu wa'azin nan suna faɗin abinda ba su aikatawa ne a cikinsu kana tsammanin abin da yake faɗa din haka nan ne to wallahi shi kuma yayyu ba haka bane amma abin da ya zama wajibi jama'a duk wanda zai fito ya faɗa ma mutane wannan kan ya zama da ya koma gida ya tutar ya zama kaman munafiki ke ka faɗa ma mutane wani abu kuma ka koma gidan ka koma ka yi wani abu daban yawwa to dan haka ayi hakuri akan tsawaitawa hatta ma taj'aluhu fi timba'atik ana fa kuntu ya rasulullah ukhallafu ba'da ashabi yanzu za a barni baya bayan sahabbai na su tayi su barni nan ne a makka bayan nayi hijira su ba su san su koma baya ga abinda suka ba Allah su anshi ko suka kaddama ma Allah na alkhairi su koma su ja da baya daga gare shi ba su yin haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace innaka lan tukhallaf fa ta'mala 'amalan salihan amalan tabtaghi bihi wajha Allah ba za a barka ba ko da yake kai hijira amma kaddara ta sa ka zo makka wannan rishin lafiya ta same ka barin nan da za a maka ba za a barka ba ka aikata aiki wanda yake mai kyau kana nufin Allah da shi me yasa kaga tabtaghi bihi wajha Allah tabtaghi biha wajha Allah aso biyu wannan shine yasa al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadithin a wannan babi na ikhlas dan duk abin da zaka yi shi amma ba dan Allah ba to kana busa toka ne sai an ji lahira Allah ya ce a kira wanda suka yi aiki wanda ni ake mawa suka yi shi dan wani su je su nemi ladar su wajen wanda suka yi dan shi kenan wannan tabtabi bihi wajhallahi shine yasa al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisi a cikin babi na al-ikhlas illazdatta bihi daraja sai ka ƙara daraja da shi wannan aiki wanda ka aikata mutane suna tsammanin daraja wani abu ne wanda yake ƙara suna tsammanin ma wani lokaci dala ne dala 5 dala 10 la daraja in aka ce daraja annabi cewa daraja guda a aljanna daga daraja zuwa daraja kamar tsakanin sama da ƙasa ne kuma a cikin aljanna tsarin gidan aljanna yanzu ba ka ga yadda masallacin nan masha Allah a ce duk daraja guda masallacin nan da gidan da ke gaban shi dan haka in aka ce ka zo sallah ta jama'a mutane ba su khayyalo wace irin daraja ake nufi bi 27 daraja shi yana yiwa ya adda darajan ko irin matattakaran nan ce ko kuma yana tsammanin dala 5 ne ko dala 10 daraja la annabi cewa inda ɗayan ku zai aje bula da shi a cikin aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta to dan haka mu rinka khayyalo abin da ake nufi cikin nassosi sai ka ga mun ƙara tunkara bauta ma Allah sosai rishin tunaninmu da khayyalo su to shi ke sa sai ka rinka ganin kai aikin banza ne dan abu kaɗan sai ya hana ka zuwa sallah cikin jama'a amma yanzu in ce maka dan karamin misali fa in ce maka masallacin nan da kyalkyalin da kake ganin nan da gidan da ke gaban shi ya zama daraja guda ha ladan daraja mataki habibi wanda annabi ya ce mataki tsakanin ƙasa da cikin aljanna kamar tsakanin ƙasa da sama ne wanda wasu hadisan suka nuna tafiyar shekara 500 ne tsakanin ƙasa da sama to an baka san waɗannan ba sai a nuna maka abin da kake ganewa samu wani gida mai kyau ka ce mashi irin wannan gidan su 27 sai ka ga ya fahimce ka sosai sai Allah ya ɗaga darajarka wa rifatan sai Allah ya ƙara ɗaukaka ka sai annabi ya ce wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun dabi'ar dan adam kenan mutane wasu su amfana da kai wasu su cutu da kai cutuwa wani lokaci da hujja wata cutuwa ba hujja irin cutuwa ta mahassadi mayaka irin Sa'd ibn Abi Waqqas lalle kafirai za su cutu da shi musulmi wanda yake yaki tare da su za su amfana da shi annabi yace la'alla anam la'alla lirraja litaraji wa laita litamanni la'alla yana yiwuwa in ba Allah ko annabi suka faɗi wannan abu ba malamai suka ce ko a cikin alqur'ani dan haka la'allakum ta'qilun la'allakum tuflihun dukkan su aka ce dan ku rabauta ne ba wai yana yiwuwa ku rabauta ba sai dai watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun suka ce nan ana nufin yana yiwuwa to in annabi ya ce la'alla kaga la'alla nan da annabi ya ce yana yiwuwa a barka wasu mutane su amfanu da kai wasu mutane su cutu da kai ka san wannan bawan Allah sai da ya rayu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 40 da wani abu annabi fi hajjatul wada ya faɗi wannan magana shi kan sai da ya kai 50 da wani abu ya rasu hijira ta annabi bai rasu ba cikin wannan rashin lafiya sai annabi yayi addu'a yace Allahumma ya Allah in kaga Allahumma asalin shi ya Allah ne sai aka shafe wannan yadin sai aka kawo mim ta zamo maimakon wannan ya wadda aka shafe walittirarin khussa jam'u ya wa al illa ma Allahi wa mahkiyal jumal wa shadda yallahumma yallahumma. Ibn Malik yace ace ya yallahumma yallahumma a kawo ya tare da Allahumma tare da mim karshe, kenan kamar akwai abin da aka musanya da wanda aka musanya da shi, shine ce wannan shuzud ne yana zuwa ne wajen waka. Sai annabi ya addu'a ya ce Allahumma amdi li ashabi hijratuhum, Allah ka zartar masahabbai da hijrarsu, wala taruddahum ala aqabihim, Allah tattame da su baya. Ya zamana sun yi hijira sun koma tare da annabi, kuma su zagi jiki su dawo su koma rayuwarsu garuruwansu da inda suka saba da inda aka haife su, Allah ka kame da su baya. Lakin alba'isu, sai dai abin tausayi. Suka ce wannan shin annabi ne yace ya faɗi haka? Wasu suka ce annabi ne, wasu suka ce ay mudraji ne. Wal mudrajat fil hadith ma atat min ba'd alfaz ar-ruwati tasanat. Al-mudraj daga cikin hadisi wanda za a hada maganar rawi ka da maganar annabi ce. To wasu sun sifar da wannan lakin alba'is, cewa Sa'd ibn Abi Waqqas ne yace abin tausayi shine Sa'd ibn Khawla. To amma maganar yarsi lahu Rasulullah yana nuna kamar annabi ne ya faɗi alba'is din ga Sa'd. Alba'is shine mutumin da yake cikin talauci. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بائس سين تلك وانك تكن تلوتي سيدي وانك مسكيني ابن توسي سيني سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. الذي ينامي جوياي annabi yana tausaya mashi saboda ya rasu a Makka. Suka ce ni annabi ke majuyaye, shin wannan bawan Allah kamar ya warware hijirar shi ne? Wasu suka ce bai ma yi hijira ba, wasu suka ce ya yi hijira har ma ya je yakin Badar, wanda suka ce bai yi hijira ba, kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tausaya mashi ne dan wani abu daban. Wanda suka ce ya yi hijira kuma annabi yana tausaya mashi ne dan ya yi abin da kamar ci baya ne wajen hijirar shi. Muttafaqun alaihi. Al-Imamu Nawawi ya ce wannan hadisi ne wanda malaman hadisi suka tattaru akan rawayoshi Bukhari da Muslim. Dan haka lokaci ya kare, anan za mu dakatawa a yi mama haƙuri a kan jinkiri da ake wajen sharhi. Sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama na alƙafi na staudi Allah dinakum wa amanatikum wa khawati ma'amalikum ala khairin na alƙafi subhanakallahumma wa bihamdik na shahadu an la ilaha illa an na staudiruka wa natubu ilai wa alhamdulillahi rabbil alamin. A yi haƙuri yau, ban jin ɗan daɗin jikinka nan, amma